wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, assalamu alaikum, barka da zuwa shirinmu na yau. Ina fata ana cike da farin ciki da kuma godiya domin sake dawowa. A cikin shiri na yau muna da fili domin ‘yan tashe tare da Pastor Ibrahim Maigadi. Pastor Alkali Mazuba kuma shine zai ba mu sako a fili domin sujada. Kar a manta, akwai guziri domin rayuwa tare da Pastor Audu. Ishaya Zakaria ke maka maraba da zuwa.
Sauraro, barkamu da wannan lokaci, mun gode ma Allah domin ya ba mu zarafi da za mu samu fahimta daga taurin jin maganar Allah. Za mu so kan maganarmu mu yi bimbini a kai yau, ita ce bangaskiya. Bangaskiya, watan akwai shiri domin waɗanda suke tashi. Idan ina neman saurayi ko yarinya, waɗanne ababa ne zan in lura in gani kafin wanda zan ɗauka kamar wanda zan aura? Waɗanne ababa ne zan duba? A yau za mu yi tunani a kan bangaskiya. Bangaskiya, za mu yi karatu cikin littafin Ruth, Sura ta ɗaya, aya na 15-16, yana cewa, Na'omi ta ce, duba, sarakuwarki ta koma wurin danginta, ta kuma da kuma Allahnta, sai ki koma ki bi sarakuwarki. Aya na 16, amma Ruth ta ce, kada ki roƙe ni in rabu da ke, in kuma bar binki, gama inda za ki tafi duka nan za ni, inda za ki safka nan zan safka, danginki za su zama dangina, Allahnki kuma Allahna. Mai sauraro, idan ina tashi, yarinya ko saurayi in suna tashi, abinda za mu yi tunani a kai shine bangaskiya. Akan so saurayi ko yarinya su kasance suna duba bangaskiya a cikin ɗayan. Halinka ne yakan sa ka gani abinda yana abinda yake wajen ɗayan. Menene kake gani a wurin ɗayan? Wani lokaci halinka ne yakan sa ka ga abinda yake wajen wani. A lokacin da Ibrahim ya ba ma Lotu zaɓe, ta wurin bangaskiya Ibrahim ya yi zaɓe, zaɓen da ya dace. Hakan nan ma za mu duba ɗansa Ishaku a lokacin da zai aure
ta wurin ban gaskiya ne aka tura bawansa ya je ya yi zaɓe, saurayin na gida aka je aka zaɓar masa. Na'omi a nan ta ba ma Orfa da Ruth zaɓe cikin Ruth Sura 1 aya 8 zuwa 9. Orfa kuwa ta yi zaɓe na jiki ne, ta wurin ganin fuska. Hakan nan yawancin ‘yan mata da samare sukan yi zaɓe ta wurin duban jiki ne, ta wurin ganin launin fata, ta wurin ganin abin da ke waje, maimakon su yi zaɓe ta wurin bangaskiya. Amma cikin waɗannan ‘yan mata biyu da Ruth da Orfa, Ruth ta yi zaɓe na bangaskiya, ta wurin bangaskiya ne ta yarda da Ubangiji. Ta wurin yarda da Ubangiji shi ne ta manna ma Na'omi, ita ta gan cewa cetonta za ta samu a wurin Na'omi. Salin nan, ita Orfa a ganin jiki ta gani kaya ba zai yiwu ba, shi ya sa na ce wani lokaci halinka ne kakan ga abin da za ka gani, in kai ɓarawo ne kakan ga kaman kowa ɓarawo ne, idan kai kana neman mata kakan ga kaman kowa yana neman mata ne. A zamanin Yesu Kristi mutane sun ce shi yana cin abinci ya ci kowanne abu, baya ma koshi, sabilida su ɗin ma tunaninsu haka yake. So wani lokaci samare in suna kuruciya da ‘yan mata sukan ga sauran abokan ko kuma su ga juna ta wurin irin tunanin da suke da shi ne. Wani irin tunani kike da shi? Tunanin ganin sha’awan jiki, fata, walƙiya, gashi, jiki da siriri ko kiba? Kana duban fata kenan. To in kai kana ganin ta jiki ne, to jiki ne za ka gani, ba za ka ga ruhaniya da hali ba. Ruth ta yi gani na ban gaskiya. Yawancinmu mun sha zuwa ikkilisiyoyi da yawa, waɗansunmu kuma ba mu da aiki, waɗansunmu muna makaranta ba mu cin jarabawa, waɗansunmu kuma iyaye muna da yara masu taurin kai, mataye mazaje masu taurin kai. Ka dubi Ubangiji ta wurin bangaskiya, Allah zai iya ya zaɓar ma irin waɗannan ‘yan mata kaman su Rebeka wani wanda zai zama musu mai ceto kamar Ishaku. Allah zai zaɓar ma Ruth mai ceto namiji kamar Bowaz. Kowanne wanda yake tana zama, Allah ya san da zamanki, ya san ba ki da saurayi, ya san ba ka da yarinya. Ka tuna da Saratu, ka tuna da Hanna, Allah baya mantuwa da irin zamanmu. Mai sauraro, ka kasance da bangaskiya in kana nema aure. Tashi, bangaskiya yana ɗaya daga cikin abin da za ka kasance da shi. Saurayi ko yarinya, bangaskiyanki wurin Yesu Kristi ne ko bangaskiyarka? Ka kasance ta wurin bangaskiya, Allah zai zaɓar maka mai kyau. Bari mu roki Ubangiji ya zaɓar mana. Za mu so mu yi addu’a. Ubangiji, muna cikin kwanaki ne, kwanaki kuwa na kaya, sha’awowi, walƙiya, ruɗu da wuyan zamani. Zamani ne mai wucewa. Iyaye, har ma limamai da shugabanni ba za mu iya zaɓan ma ‘ya’yanmu na gari ba, wane ne zai aura ko wane ne za ta aura, kai ne za ka zaɓe mana, kai ne mai yi mana zaɓen. Zaɓenka babu aibu, babu algus, ba kuskure. Zaɓen aure na Allah ne. Ubangiji, ka zaɓar ma dukan matasa abin da ya dace domin mu yi zama na salama ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin.
Adventist World Radio.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu’a, shawara ko wata ra’ayi, sai a rubuta mana ta wasika zuwa ga adireshin mu. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kwa a rubuta mana ta email zuwa ga adireshin mu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, sai mu gan wasikar ka ko kuwa sakon email.
Mary Bata tu ke sugu Yesu sunata ya wo bisha tu se zo wuri na me jeto ya kira chi Yesu ya na kira su ya Jedanisa Jedanisa Kandua Nisa Kandua Su Kawa Su Kawa Muri Su Muri Jeto Su Chikin Garke Shaida masu haya Yesu Jedanisa 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 Kandu watsu Kawasu.
Yau karatunmu na samuwa cikin littafin Matta sura 27 aya 45. Matta sura 27 aya 45. To tun daga sakar rana dufu ya rufe kasa duka har zuwa karfi 3 na yamma. Na karanta cikin sabon juyi ne. Kan maganar mu kuwa na yau shine duhu da rana saka. Mai tsaroro tare zamu yi addu'a. Yabo girma da kuka naka ne ya Allah mahaliccin sama da kasa. Karatun da muka yi ka yadda mun fahimce ta cikin wannan bayani. Ka hori bayanka har duniya ta ji ta ruske imani cikin Isa al-Masihu shine macecinmu. Amen. Bisa ga rubutun Yohana mai ruya, Yesu shine rana, Yesu shine haske, Yesu kuwa shine tushen kowane haske, kuma Yesu shine hanya, Yesu shine gaskiya, Yesu shine rai, shine kuwa tushen kowane kwaisuwa na gaskiya. Sai Allah ya daidaita lokacin da duniya ta gama kai domin kinsa. A daidai 12 rana, lokacin da rana ta fi haske duka. Lokaci ne wanda idan mutum yana tudu ko cikin kogo zai ga hasken rana. A wannan loto, inuwa na gindin bishiya domin ba da haske. Mai tsauraro, so nike ka fahimta cewa an gicciye Yesu a lokacin da rana tana saka, an gicciye Yesu a lokacin da hasken bishara ta cika, an gicciye Yesu haskinsa na raba kowane kogo. A lokacin da gicciye Yesu, an gicciye shi a lokacin da hanyar bishara ta bude. A lokacin da hanyar zuwa sama ta ko bude, an gicciye Yesu a lokacin da gaskiyanta ta cika, a lokacin da gaskiyanta ba ta boyuwa. A kuwa wannan loto, Yesu ya ba da ransa ga dukkan duniya, rai mafificiya, rai madawami, rai a yalwace, rai na har abada. Duhu da rana saka, har yanzu duniya sun fi son duhu da haske. Hasken bishara na cewa a bar zina, jama'a na neman duhu don su yi zina. Hasken bishara na cewa a bar yin sata, amma jama'a na bin duhu don su yi sata. Hasken bishara ya kawo kauna, masu bi na bin duhu don yin mugunta. Hasken bishara na cewa mu yi biyayya ga Allah, masu bi na rashin biyayya. Ba ma rashin biyayya suke ba, amma koyas da ita suke yi. Shi yasa a wasika ta Yohana ta fara sura 2 aya ta 4, dukan wanda ya ce na san shi amma ba ya kiyaye dokokinsa ba makareci ne, gaskiya kuwa ba ta cikinsa. Jama'a mai hattara, hanyar zuwa sama da ya ce kuma ba barauniyar hanya, hanyar kuma shine ka ba da gaskiya gare shi, ka kuwa yi biyayya gare shi zuwa ceto. Yau in ka saya bagadi, ka gaya wa jama'a gaskiya da rana saka ba so so. A aya 46, wajen karfe 3 kuma, sai Yesu ya daga murya da karfi ya ce, Eloi, Eloi, lama sabatani, wato ya Allah na, ya Allah na, don me ka yashe ni? Murya annabci ya ce, da za a bude idonmu mu ga fuskar Allah, da za mu gane yadda ya ki zunubi. Don a lokacin da wannan furcin ubansa ya juya masa baya, wannan kuwa ya faru domin yana ɗauke da zunuban dukkan duniya, da zunubanka da zunubaina. Shi yasa uban ya juya masa baya. Sai Isa al-Masihu ya hangi uban a bisa gicciye, ya ce, ya Allah na, ya Allah na, don me ka yashe ni? A loton nan kuwa, mala'iku ba su iya faice dalilin haka ba, har sun yi bakin ciki. Masu bi kuwa sun rubuta a cikin littafin wakoki. Wannan kalmomi ya ce ya Allah don me ka yashe ni. Wakan ya ci gaba da cewa rundunan sama su kuwa sun daina yin murna. Mawaka masu rera waka suka ce ya ce ya Allah don me ka yashe ni. Rundunan sama su kuma sun daina yin murna. Jama'a, wannan ita ce sakon da Ubangiji Isa Almasihu ya kawo duniya. Wannan sako ya kawo shi ta kuwa cika a daidai lokacin da rana na saka. A daidai lokacin da gaskiya ya tabbata, bisharar Isa Almasihu ya tabbata ga dukkan duniya, lokacin ne kuwa duniya ta kishi. Abin la'akari a nan shi ne, duk lokacin da ka ayana gaskiya duniya ba ta so. Jama'ar Allah, bisharar Yesu ana yin shi a bayyane, ba a yin shi a boye. Amma Iblis sakonsa yakan kai shi a boye ne. Wannan sako kuwa na Isa Almasihu shi ne duniya ba ta so. Shi ya sanya Yesu ya mutu a bisa giciye domin zunubin dukkan duniya. A lokacin da duniya ta yi kulli na kinsa a wannan loto hasken rana ya tabbata ga ko'ina. A wannan loto hasken ranar nan da ta tabbata ko'ina, duniya kuwa sun yi makirci na kinsa. Aka yi duhu sa'o'i uku daga karfe 12 na rana har zuwa uku. Duniya na cike da duhu makil, amma Yesu kuwa hasken yana bisa giciye. Domin ya tabbatar ma duniya da haskensa, duniya ta yi kudurta niyan kinsa. Jama'ar Allah, idan ko mun saurari wannan batu, duhu da rana saka, shine duniya ta ki Yesu a lokacin da haskensa ya cika. Gaskiyanta kuwa ta cika. Za mu yi addu'a Allah ya taimake mu rungume wannan haske ko da duniya ta ki shi. Muna addu'a. Sarkin halitta Allah makaɗaici, loko muka yi, daukakan naka ne ka karba, ka yadda haskenka mu rungume ta, har mun ruske imani da ke cikin sunan Isa Almasihu shine macicinmu. Amen.
Ko ka taba zuwa inda ake jana'iza? Ko a kwanakin nan ma ka ji inda aka yi rasuwa? To lallai idan ka ansa eh, ya nuna cewa kana da rai kenan, ba kai ka rasu ba. Ko da yake masu iya magana sun ce dukkan mai rai mamaci ne, amma muddar kana da rai, akwai abin da zaka iya yi a rayuwarka. Allah ya sa har yanzu kana lumfasawa, ko da yake akwai kunci, akwai yunwa, waɗannan abubuwan ba su kashe ka ba. Akwai damuwoyi da cututtuka iri-iri, duk da haka ba su kashe ka ba. Ko da yake akwai talauci kewaye da kai, waɗannan ba su kashe ka ba, ba su kuma gurguntar da kai ba. Abubuwa sun yi zafi, sun yi wahala sosai, duk da haka ba su karya ka ba. Amma ko ka san cewa akwai mutane da yawa da suka kasance da shirye-shirye masu kyau a rayuwarsu, komai yana tafiya musu daidai, amma da gari ya waye ba su da rai. Wasunsu sun kasance a cikin hali mai kyau fiye da naka, amma duk da haka ba sa lumfashi a yau. Ka yi tunani, Allah ya baka dama domin ka yi abu mai kyau, ka yi abin kirki a rayuwarka. Wannan damar da kake da ita, ya kamata ka yi amfani da ita. Amma maganar Allah ta ce, wanda yake da rai yana da dama domin ya yi abin da zai iya yi. Kuma idan ka samu wannan zarafi, ya kamata ka yi, domin yau da gobe mutuwa tana zuwa, za ka je kabari. Idan ko ka je kabari, babu aiki a can gurin. Idan kana da rai a yau, dama ce mai girma da Allah ya baka. Idan ka taɓa samun rashin nasara a baya can, akwai lokaci domin ka gyara rayuwarka a yau. Rayuwa na nan gaba kuma kada ka kasance da tsoro, domin Allahn da ke riƙe da gobenka zai bishe ka zuwa cikin wannan goben. Idan ka kasance da tsoron me zai faru gobe, zai iya ɗauke albarkun da kake da su a yau. Ka kasance da tunani mai girma, da shiri mai girma, da kuma ƙuduri mai girma, waɗannan kudurorin da tunanin su ne zaka iya fitowa da su zuwa cikin rayuwarka har su kawo maka nasara. Saboda haka, da yake kana da rai, ya kamata ka yi yunkuri ka tashi domin kai nasara a cikin rayuwarka.
Mai sauraro, anan za mu dasa aya sai gobe kuma idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da wannan hidima. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasika. Adireshin mu ita ce Adventist World Radio, jakar gidan waya 21-44 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. Ina godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga Pastor Ibrahim Mai Gadi da kuma Pastor Alkali Mazuba. Ba zan manta da shi Pastor Audu ba, muna cewa duka mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na, ni ne Ishaya Zakaria. Na shirya ni kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, Ubangiji ya sake sa da mu gobe lafiya domin mu ci gaba da wannan hidima. A tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta.